الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا قولي والله سبحانه وتعالى ميقوى ميقومي da ya tattara mu a wannan babbar cibiya mai albarka a nan masallacin Abdullahi bin Abbas a cikin kwariyar garin Zaria a wannan jaha ta Kaduna a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya ƙarƙashin jagorancin uba kuma shugaba mai tarbiyya mai girma madakin Zazzau Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya sanya albarka a cikin rayuwarsa Allah ya tsare shi daga dukkanin sharri masu sharri magabatansa Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu zuriyarsa kuma Allah ya mata albarka wato wannan bawan Allah ba za mu gushe ba kullum mu ne masa addu'a ta alkhairi domin ni dai iya sani na da fahimta ta Malam Sheikh Abubakar ya tsaya a iya maganan Zaria ni dai ban san wani mai rike da matsayi na sarauta da yake da alaka da malamai na sunna manyan malamai da kuma dawainiya na addini fiye da wannan bawan Allah duk wani malamin sunna da na sani a ƙasar nan manyan malamanmu da abokai sai kaga yana da alaka kuma kyakkyawar alaka tattare da su wannan ba karamin alkhairi bane a ce mutum yana tare da malamai wanda shine karshen alkhairi ta yanda duk waɗansu al'amura na addininsa da rayuwarsa zai dinga gudanar da su ne karkashin tuntuba da shawara da tambayoyi ga waɗannan malamai muna fata Allah ya ƙara masa lafiya wannan dawainiya da yake wa addini da taimakawa da yake wa addini da hidima da yake wa su masu addini da masu da'awa muna roƙon Allah kar ya gajiyar da shi Allah ya taimake shi ya ƙara tabbatar da digadigansa akan wannan aiki na alkhairi ya masa jagoranci ya ɗauki rayuwarsa akan wannan aiki na alkhairi kuma ya kare shi daga dukkanin sharrin shaitan da duk wani abu da zai janyo masa koma baya akan wannan aiki nasa na alkhairi Allah ya saka mai da alkhairi a ƙarƙashin wannan cibiya ta Muawiya ibn Abi Sufyan wanda su malam Hassan su malam Ali suna jago suke jagoranta wanda tunda muka zo suke ta dawainiya da mu mune musu fatan alkhairi Allah ya musu jagora ga kuma malami Amini kuma aboki Sheikh Abubakar wanda fiye da shekara 25 ake tare Allah ya ƙara masa lafiya Allah madaukin sarki ya yi masa jagora Allah ya taimake shi akan wannan al'amari abinda aka ce mu tattauna a kansa a wannan zama kamar yadda malam ya gabatar shine darussa da wasu ababen lura da wa'azantarwa dangane da ayoyin da suke cikin suratul hujurat. Wannan mawdu'i kusan mawdu'i ne, idan ana so a bashi haƙƙinsa to aƙalla a sati ɗaya ana tattauna shi, domin kowace aya daga cikin kusan ayoyin wannan sura wadda take da ayoyi guda takwas, kowace aya ta isa a ware ta a yi lakta ta musamman a kanta game da durusu da suke cikin wannan aya ɗin. To amma kamar yadda Larabawa suke cewa, ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu, duk abin da ba zai musame shi gaba ɗaya ba to ba za mu bar shi gaba ɗaya ba, za mu yi ƙoƙari a cikin wannan ɗan taƙaitaccen lokaci da aka bamu a gurguje mu fito da durus da suke cikin ƙarƙashin waɗannan ayoyi na wannan sura. Amma a ba wa mawdu'in haƙƙinsa cikakke, aƙalla wata daura za a shirya ta sati ɗaya ko ta kwana biyar ko makamancin haka. Wannan sura ana kira ta suratul hujurat, sura ce madaniya, kamar yadda malaman ulumul qur'ani suka yi saɓani, wasu in an ce madaniya ana nufin surar da aka saukar da ita bayan manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira daga Makka zuwa Madina. Wannan sura madaniya ce wadda aka saukar da ita a shekara ta tara bayan hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Tana da ayoyi guda 18 kamar yadda za mu karanta mu ji, kuma ita ce sura ta 49 a cikin jerin surorin Al-Qur'ani. In ka ɗauko daga suratul Fatiha za ga suratul Hujurat ita ce sura ta 49, kuma an saukar da ita ne bayan suratul Mujadala, ma'ana bayan suratul Mujadala aka saukar da wannan sura ta suratul Hujurat. Kuma surar ta fara da wani yanayi wanda ba kowace sura take sabawa da irin wannan yanayin ba, ta fara da wani uslubi da wani tsari mai ban ƙayi mai ban sha'awa na jan hankali, shine ya ayyuhal ladina amanu. Wannan shine abinda surar ta fara da shi. Kuma ita surar za ka iya cewa gaba ɗayanta tana koya wa musulmi kyawawan ɗabi'u da kuma kyawawan halaye. Kuma mun san kyawawan ɗabi'u su ne mutum, daga lokacin da aka ce baka da mu'amala mai kyau to ka sani duk abin da kake ba za ka samu nasara a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ba, domin shi ɗan adam so ake ya raba rayuwarsa gida biyu, ma'ana kana da kyakkyawar alaƙa tsakaninka da Ubangijinka, kuma kana da kyakkyawar alaƙa tsakaninka da waɗanda kake mu'amala da su yau da gobe. Wannan shi ne cikakken mutum na ƙwarai. Alaƙarka da Allah alaƙa ce mai kyau, sannan alaƙarka da mutanen da kake mu'amala da su su ma ya zama alaƙa ce mai kyau. To wannan sura tana karantar da mu waɗannan alaƙoƙi guda biyu, ko yanda za mu gyara alaƙarmu da Ubangijinmu da kuma yanda za mu gyara alaƙa na zamantakewarmu da rayuwarmu da abin da yake da alaƙa da mu'amalar mu ta yau da gobe. Kuma tana daga cikin surorin da aka saukar da su a baya-baya, waɗanda suke karantar da mu yanda za a gyara society, yanda za a gyara al'umma, yanda za a gyara zamantakewa. Kenan inda malamanmu za su ɗauki wannan sura su fitar da darussa da wa'azi da ilmantarwa da faɗakarwa daga cikin wannan sura, ya zama an sa su gaba ana ta aiki da su, to wala'alla da zamantakewar mu ta gyaru, da an samu kyakkyawar mu'amala a cikin rayuwarmu. Shi yasa yana da kyau malamai su yi tunani akan wannan sura wajen fito da abin da ke cikinta da zaƙulo da abin da ke cikinta, a rubuta a fassara a buga a dinga yaɗawa a cikin al'umma, kuma a sanya ta a dinga karantar da ita a cikin al'umma ana bayaninta. Insha Allahu ta'ala za ta taimaka mana wajen gyaran zamantakewarmu na rayuwa game da yanayin da muka samu kanmu na gurɓacewar tarbiyya. Wani malami daga cikin malaman tafsiri yana cewa suratul hujurat madrasatun mutakamila, yace suratul hujurat makaranta ce cikakkiyar makaranta, mana ita kanta surar wata makaranta ce cikakkiyar makaranta. Kuma duk inda aka ce makaranta cikakkiyar makaranta wadda ta hada dukkanin bangarori na mu'amala, na zamantakewa, na karantarwa, na fadakarwa, na ilmantarwa, na jan hankali, na koya rayuwa, ita wannan sura makaranta ce. Yace ja'at rabbil fard wal mujtama, wannan surar ta zo ne dan ta tarbiyanci society namu, an saukar da ita ne domin tarbiyar society, a tarbiyantar da zamantakewa na al'umma ɗaiɗaikun su, kuma a tarbiyantar da zamantakewa na al'umma gaba ɗaya. Yace balil umma jami'an, yace bar wannan sura za ta tarbiyantar da al'umma gaba ɗaya ne, za ta dora al'umma akan wani yanayi mai kyau, za ta dora al'umma akan wani yanayi wanda zai taimake su a cikin rayuwa. Yace ala sumuyil akhlaq, za ta koya musu kyawawan ɗabi'u, kyawawan halaye, wa fadailil a'mal, da ayyuka masu daraja, masu kima, masu girma. Yace madrasatun aqdiyatun tashri'iyyatun tarbawiyyatun, yace makaranta ce ta koya aqida wadda za ta gyara, wadda za ta karantar da kai alaƙaka da Allah subhanahu wa ta'ala, ta sanar da kai wane ne Allah maɗaukakin sarki, ya za a yi ka bauta wa Allah, ya za a yi ka samu kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan ta faɗa maka wasu abubuwa wanda Allah ya shar'anta maka, wanda za ka san hukunce-hukunce da dokoki wanda Allah maɗaukakin sarki ya ɗora maka. Sannan ta tarbiyyantar da kai akan kyawawan halaye da kyawawan ɗabi'u da abin da zai taimake ka a rayuwarka, duniyarka da lahiranka. Wannan sura ta zo da wani yanayi, kamar yadda na faɗa a farko, yanayin da ba kowace sura a cikin Alƙur'ani ta zo da wannan yanayin ba, domin surar ta zo da wani usulubi mai ban ƙaya, mai jan hankali, ta yanda ta zo da ayoyi guda biyar. Waɗannan ayoyi guda shida, waɗannan ayoyi guda shida kowace aya an buɗe ta ne da kira, ayoyi biyar an buɗe su ne da kiran masu imani, aya ta shida an buɗe ta ne da kiran mutane gaba ɗaya. Ba wata sura da take ɗauke da wannan tsarin in ba wannan sura ta suratul hujurat ba. Ma'ana ayoyi guda biyar Allah maɗaukakin sarki ya buɗe su da kiran mu'minai, aya ɗaya, aya ta shida Allah ya buɗe ta da kiran mutane gaba ɗaya. Aya ta farko Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli, Allah ya kira masu imani. Aya ta hudu Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, kaga nan ma Allah ya kira masu imani. Aya ta shida a cikin surar Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, nan ma Allah ya kira masu imani. Aya ta sha ɗaya a cikin surar Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum, nan ma Allah ya kira masu imani. Sai aya ta sha biyu Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ijtanibu katiran min adh-dhann inna ba'da adh-dhanni ithm, kaga nan ma Allah maɗaukakin sarki ya kira masu imani. Sai aya ta sha uku Allah ya ce ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu, kaga wannan ayar Allah ya kira mutane gaba ɗaya. To in ka kula da waɗannan ayoyi guda biyar, da aya ta ɗaya a cikin surar, da aya ta biyu a cikin surar, da aya ta shida a cikin surar, da aya ta sha ɗaya a cikin surar, da aya ta sha biyu a cikin sura, da aya ta sha uku a cikin sura, za ka ga duk Allah yana kiran mu'minai ne, Allah yana kiran mu'mini. Kenan wani abin alkhairi ne wanda yake ƙunshe a cikin wannan surar, wanda Allah maɗaukakin sarki yake kiran mu gare shi don mu zo mu saurara mu ji abin da Allah zai sanar da mu. shi yasa Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kare yadda a gare shi yake cewa duk lokacin da kaga an ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani yace to kai kokari ka mika sauraron ka wajen wannan kira ki kokari ka saurari inda ake kiran ka yace domin wannan kiran da ake maka ko dai ya zama wani alkhairi ne ake so a dora ka akai wani alkhairi ne ake so a nuna maka wani alkhairi ne ake so a bayyana maka wani alkhairi ne ake so a shiryar da kai sai ka kokari ka kusanci wannan alkhairin dan ka same shi ko kuma wani sharri ne da ake so a ankarar da kai saboda ka kaurace kuma ka nisanci wannan sharri din to da kace da ka zaran ka da an ce ya ayyuhal ladina amanu to isauri ka mika kunnan ka wannan wajen da ake kiranka to kaga wannan sura kusan waɗannan ayoyi guda biyar dukkaninsu ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu kenan alkhairi ne a tattare da ita kuma alkhairi ne mai yawa wanda ake so a ja hankalinmu a nusar da mu a nuna mana a dora mu akan waɗannan ayyuka masu alkhairi musha wannan sura tana kunshe da abubuwa da dama to kafin mu shiga darussa ko wa'azi ko fadakarwa wanda za mu amfana da shi a cikin wannan sura yana da kyau mu yi tafsirin sura a gurguje gaba ɗayanta sannan sai mu biyo ayoyin ɗaya bayan ɗaya mu ga me suke karantar da mu me suke nuna mana menene abin da muke fa'idantuwa da shi menene abin da muke karuwa da shi karkashin ita wannan sura din Allah subhanahu wa ta'ala bada a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim Allah yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasulihi kar ku gabatar da wani abu gaban Allah da manzansa wattaqullaha ku ji tsoron Allah innallaha sami'un alim lalle Allah mai ji ne Allah masani ne yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani la tarfa'u aswatakum kar ku ringa daga muryarku fawqa sautin nabi sama da muryar annabi sallallahu alaihi wasallam wala tajharu lahu bil qawli kar ku dinga daga magana ku akan tashi ku ringa daga magana ga maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka jahari ba'dukum li ba'd kamar yadda sashen ku suke daga wa sashi magana an tahabata amalukum idan kuka yi haka aikin ku zai rushe wa antum la ta'lamun wa antum la tash'urun alhalan buksani ba Allah ya ce innal ladina yughudduna aswatuhum 'inda rasulillah lalle waɗanda suke ƙasa ƙasa da muryoyinsu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ulaika alladhina imtahana Allah qulubahum littaqwa waɗannan su ne waɗanda Allah ya jarrabu zukatansu da imani lahum maghfiratun suna da gafara wa ajrun azim da kuma lada mai girma Allah ya ce innal ladina yunadunaka min wara'il hujurat waɗanda suke kwala ma kira ta bayan daki aktharuhum la ya'qilun yawancin su ba su da hankali Allah ya ce walau annahum sabaru inda za su yi haƙuri hatta ta kharuja ilaihim har ka fito zuwa gare su la kana khairan lahum da wannan shi yafi alkhairi gare su wallahu ghafurur rahim Allah mai yawan gafara ne Allah mai yawan jinƙai ne ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani in ja'akum fasiqun binaba'in idan wani fasiki ya zo muku da labari fatabayyanu ku nemi ƙarin bayani ku bincika ku tabbatar an tusibu qauman bi jahala dan kar ku rinka cutar da mutane da jahilci fa tusbihu ala ma fa'altum nadimin sai ku waye gari kuna nadama sakamakon abin da kuke aikatawa wa alamu anna fikum rasulullah ku sani akwai manzon Allah a cikin ku law yuti'ukum fi kathirin min al-amr inda zai muku biyayya inda zai bi ku a cikin duk wani al'amari la'anittu wallahi da kun sha wahala walakin Allah habbaba ilaykum al-iman sai dai Allah ne ya saka muku imani ya so muku imani wa zayyanahu fi qulubikum ya so muku imani a cikin zukatanku kuma ya kawata shi wa karaha ilaykum al-kufra wal-fusuq yana ƙi muku kafirci da fasikanci wal isyan da kuma sako ulaiika humur rashiduna wadannan wanda suka yi imani ga Allah su ne shiryayyu fadlan min Allah wannan falala ce daga Allah wa ni'ima kuma ni'ima ce daga wajen Allah madaukakin sarki wallahu alimun hakim lalle Allah masani ne Allah mai hikima ne wa in qa'ifatani min almu'minin naqtatalu idan wasu bangarorin mu'mine ko kungiyoyin mu'mine suka yaki ko suka yi fada fa aslihu bainahuma ku yi sulhu tsakanin su fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra idan daya kungiyar tai ta'addanci akan wata fa qatilu allati tabghi ku yaki wannan wacce tai ta'addanci ko tai zalincin hatta tafi'a ila amrillah har sai ta dawo zuwa ga al'amarin Allah ta yadda an zauna lafiya fa in fa'at idan ta dawo ku aslihu bainahuma ku zauna ku sake sulhu a tsakanin su wa aqsitu fasulu bainahuma bil adl ku yi sulhu tsakanin su da adalci wa aqsitu kuma ku yi adalci inna Allah yuhibbul muqsitin Allah madaukakin sarki yana son masu adalci innamal mu'minuna ikhwa lallai mu'minai ƴan uwan juna ne fa aslihu baina akhawaykum ku dinga sulhun ta tsakanin ƴan uwanku wattaqullah ku ji tsoron Allah la'allakum turhamun lalle Allah madaukakin sarki zai muku rahama ya ayyuhalladhina amanu ya ku masu imani la yaskhar qaumun min qaumin kar wasu jama'a su yi izgilanci ga wasu jama'a din asa an yakunu khairan minhum ta iwa ma san fi su alkhairi wala nisa'un min nisa'in haka kar wasu mata su yi wasu matan izgilanci asa an yakunu khairan minhun mabi su ma wadannan sun fi su alkhairi wala talbizu anfusakum kar ku dinga aibanta kawunan ku wala tanabazu bil alqab kar ku rinka jefawa kanku miyagun sunaye ko miyagun laqabi ko su sunaye wanda basu dace ba Allah ya ce bi salisul fusuqu ba'da al iman tir da mummunan suna da fasikanci bayan an yi imani wa man lam yatub wanda bai tuba daga irin wannan ba fa ulaika humul zalimuna irin waɗannan su ne ainihin wato azzalimai Allah ya ce ya allazina amanu ijtanibu katiran min adh-dhann ya kuma su imani ku nesanci yawan zato inna ba'd adh-dhanni ithm domin yawan zato laifi ne wala tajassasu kar ku dinga bin kwakwafi kuna bincike dan ku gano laifin junan ku wala yaghtab ba'dukum ba'dha kar sashen ku su rinka gulma ga sashe ayuhibbu ahdukum an ya'kula lahma akhihi maitan yanda dayan ku zai so a ce yana cin naman dan uwansa bayan ya mutu fakarihitum to ku kyamaci wannan abin wattaqullahu ku ji tsoron Allah inna Allah tawwabur rahim lalle Allah mai yawan tuba ne Allah mai yawan jinkai ne ya ayyuhan nas ya ku mutane inna khalaqnakum min dhakarin wa untha mu ne muka halicce ku maza da mata waja'alnakum shu'uban muka sanya ku kuka zama al'umma ko jama'a wa qaba'il kuka zama kabilu daban-daban lita'arafu domin ku san juna inna akramakum inda Allah atqakum mafi girmanku a wajen Allah shine wanda ya fi tsoron Allah subhanahu wataala wallahu inna Allah ghafurur rahim lalle Allah inna Allah alimun khabir lalle Allah masani ne Allah mai bada labari qalat al-arabu amanna mutanen karkara suka ce mun yi imani Allah ya ce qul lam tu'minu kace ba su yi imani ba walakin qulu aslamna kawai dai ku ce kun musulunta walamma yadkhulu al-imanu fi qulubikum amma imani bai shiga cikin zukatanku ba wa in tuti'u Allah wa rasulahu idan kuka bi Allah da manzon Allah la yalidkum min a'malikum shay'a ba abinda zai rugu a cikin ayyukanku inna Allah ghafurur rahim lalle Allah mai yawan gafara ne Allah mai yawan jinkai ne innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasuli lalle mu'minai su ne waɗanda suka yi imani da Allah da manzon Allah kuma lam yartabu sannan ba su yi kokonto akan wannan imanin su ba wajahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah suka jihadi da dukiyoyinsu da kawunansu saboda Allah ulaika humus sadiquna waɗannan su ne masu gaskiya qul atu'allimuna Allah bi dinikum kace yanzu Allah ne za ku sanar da shi game da addinin ku wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard Allah shine masanin sammai da kasai wallahu bi kulli shay'in alim Allah shine masani akan komai yamununa alayka an aslamu wai suna maka gori dan sun musulunta qul la tamunnu alayya islamukum kace kar ku yi mun gori akan musulunta ku balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman bari in ma gorin ne Allah zai muku gori domin shi shirye da ku zuwa ga imani in kuntum sadiqin in har kuna da gaskiya inna Allah ya'lamu ghaiba samawati wal ard Allah shine masanin abin da ke cikin samai da kasai wallahu basirun bima ta'malun Allah shine masani akan duk abin da kuke aikatawa a gurguje wannan ita ce suratul hujurat na fassara ta gaba dayanta saboda kuma a ƙarshe mu ji me ta kunsa wani irin darussa za mu iya fitarwa ƙarƙashin wannan sura mai albarka suratul hujurat wannan sura tana da kusan darussa za ka iya cewa guda biyar ko shida ma'ana darussan da take karantar da mu darussa ne guda shida darasi na farko yana kunshe akan aya ta 1 zuwa ta 5 darasi na farko yana karkashin aya ta 1 zuwa aya ta 5 waɗannan ayoyi daga aya ta 1 zuwa aya ta 5 suna karantar da mu abu ɗaya ne menene abinda darasin da zamu iya koya karkashin waɗannan ainihin wato ayoyi guda biyar abu na farko shine al'adabu ma Allah abu na biyu shine al'adabu ma ar-rasul sallallahu alaihi wasallam waɗannan sune jigajigan abubuwa biyu da waɗannan ayoyi guda biyar suke karantar da mu na farko shine ladabi ga Allah ladabi ga Allah madaukakin sarki kamar yaya mu san cewa Allah shi ya halicce mu Allah shi yake mallakar mu Allah shi yake gudanar da al'amuran rayuwar mu gaba daya to idan muka san wannan sai mu san cewa babu wanda ya cancanta a bauta masa in ba Allah subhanahu wataala ba domin shi yayi ka shi yake mallakar ka shi yake gudanar da al'amuran rayuwarka gaba daya so da haka wannan ni'ima da ya maka to in kana da hankali zaka san cewa ba wanda ya cancanta a yi masa biyayya a bauta masa in ba Allah ba shi yasa malamai suna cewa duk mutum mai hankali ko da ba a karanta masa ayat Qur'ani ba to bai kamata ya bauta wani in ba Allah ba domin a ɗabi'arka ka san cewa akwai wanda ya yi ka kuma ka san akwai wanda yake mallakar ka kuma ka san akwai wanda yake tafi da rayuwarka to duk duniya ba wanda ya maka ni'ima fiye da waɗannan ni'imomi guda uku to me yasa kake fifita biyayyar wani ko komawa ga wani ko dogara ga wani fiye da wanda ya maka waɗannan ni'imomi guda uku din wajibi ne zama kana da wata girmamawa da wata biyayya da wani ƙanƙantar da kai da wani komawa ga shi wanda ya maka waɗannan abubuwa guda uku shine Allah shi yasa sai Allah ya ce la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli karka gabatar da komai gaban Allah wannan karka gabatar da komai gaban Allah ya hada abubuwa da dama idan wani aiki zaka yi na ibada karka yadda kai aikin da Allah bai ce kai ba idan wata mu'amala zaka yi ta zamantakewa karka yadda kai wacce Allah madaukakin sarki bai ce ai ba idan wata hudda zaka yi ta cinikayya karka yadda kai wanda Allah madaukakin sarki bai ce ai ba daga lokacin da kai wani aiki na ibada wanda Allah bai ce ai ba kai to ka gabata Allah da wani abu daga lokacin da kai wata mu'amala wanda Allah madaukakin sarki ya hana ka to ka gabata Allah da wani abu daga lokacin da kai wata harka ta kasuwanci wanda Allah madaukakin sarki ya hana ka to ka gabata Allah da wani abu to kuma Allah ya hana ka haka to ya kamata ka zama mai ladabi ga Allah subhanahu wataala wajen kiyaye abin da ya saka wajen yin abin da ya ce ka yi wajen nesantar abin da Allah madaukakin sarki ya hana wannan shine babban darasi na farko da wannan sura take karantar da mu cewa kar mu yadda mu yi wani abu wanda Allah bai ce ai ba kuma kar mu yadda mu yi wani abu wanda Allah madaukakin sarki ya hana mu yi kokari mu tsaya akan umarnin Allah kuma duk abin da Allah ya tsaye da mu a kansa to akwai amfani kuma mu abin zai amfana duk abin da Allah madaukakin sarki ya hana mu to akwai cuta kuma mu za mu cuci idan muka yi shi yasa ashe mu tsaya ga ladabi ga Allah madaukakin sarki ta hanyar yin abin da Allah madaukakin sarki ya ce ayi da barin abin da Allah ya hana ladabi na biyu shine ladabi ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam manzon Allah shine wanda Allah ya aiko maka ya aiko da alqur'ani manzon Allah ya isar da alqur'ani da bayana daga bakin manzon Allah ta hanyar hadisai ingantattu akan wannan addini namu gaba ɗaya shine addinin musulunci to shi yasa karka yadda ka gabatar da wata magana wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai baka umarni ka gabatar da ita ba ko kai wani aiki wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce ka aiwatar ba ko kai wani abu wanda manzon Allah ya hana ka ko ka yi wani abu wanda manzon Allah ya ce ayi ya zama kana da ladabi ga manzon Allah wajen yi masa biyayya ya zama kana da ladabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen girmama shi kana da ladabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen yi masa magana kana da ladabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen ganin kimarsa da darajarsa wannan shine abin da wannan aya take karantar da ku ka bi Allah madaukakin sarki ka bi manzon Allah biyayya ba wanda ake bautawa shi kadai bisa gaskiya da cancanta sai Allah ba wanda ake wa biyayya akan wannan addini sai manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam sannan ka girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce yasa zamu ji irin wautar da mutanen wannan lokacin ko kuma wasu daga cikin mutanen karkara suke wa manzon Allah Allah ya kira su ya ja hankalinsu ya hada su yace la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dukum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tashurun ayyarku kar ku daga muryar ku sama da muryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar ku dinga yi wa manzon Allah magana irin yadda kuke wa junan ku magana manzon Allah daban ne shi yasa wani sahabi Thabit ibn Qais ibn Shammas kamar yadda Imam Ahmad ya fita a cikin musnad din shi hadisin Anas bin Malik lokacin da aka saukar da wannan ayar da Thabit dan Qais ya ji kawai sai koma gida yana koma gida sai yake ga iyalansa cewa ai shi dan wuta ne suka ce lafiya yace to Allah ya ce la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi kar ku daga muryar ku sama da muryar manzon Allah idan kuna haka aikin ku zai rushe to ni ko murya ta babbace haka dabi'ata take shi yasa idan na daga murya ba zan yi a hankali ba tun lokacin da zan daga murya sai ta zama sama da muryar annabi tun daga nan na san cewa a kaina aka saukar da wannan ayar aiki na ya rushe gaba ɗaya na zama dan wuta shi yasa na dawo gida na zauna ya zauna a gida kullun sai rusa kuka kullun sai kuka yake kwana ɗaya kwana biyu kwana uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ga Thabit ba sai manzo Allah ya tambaya ina Thabit dan Qais saka cewa rasulullah yana gida sai ya ce a kira shi sai aka kira Thabit sai manzo Allah ya ce Thabit ya bana ganin ka sai ce ya rasulullah ya aini dan wuta ne ga kamar yaya yace to an saukar da aya akai na an ce aiki na ya rushe domin ni muryata mai girma ce kuma na rasa yanda zan yi shi yasa na koma gida dai ta kuka saboda takeici na zama dan wuta manzo Allah ya ce a'a Thabit kai dan aljanna ne kai ba dan wuta bane dan aljanna ne tun daga lokacin Anas bin Malik Allah ya kare da gari shi yake cewa haka muke yawo muke ganin dan aljanna yana yawo akan hanya yace in mun fito sai mu ga Thabit sai mu ce oh kaga dan aljanna yana yawo akan kasa yace haka ku abin da ya faru Thabit ya ci gaba da rayuwa har sai lokacin da aka zo yakin Yamama sai aga Thabit ya fito daga shi sai likafani a jiki sai likafaninsa a jikinsa yakin da yawa daga cikin musulmai suka gudu Thabit ya zo na cewa tirga abin da kuka yi ya kamata ku je ku fuskanci kafirai Thabit ya shiga fagen yaki ya daka a dake shi har aka kashe Thabit ya shahada manzo Allah ya tabbata da cewa dan aljanna ne to kaga shi ganin a ɗabi'ar sa muryar sa tana da ƙarfi sai dauka ana nufin aikin sa ya rushe to wannan ana nufin wanda yayi wannan abin cikin ganganci da izgilanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa manzon Allah yana raye abin girmamawa ne haka manzon Allah ya koma ga Allah ma yanzu abin girmamawa ne dole ne mu so manzon Allah a cikin zukatanmu mu girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu ladabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen kiransa mu ladabi wajen karatun hadisansa mu ladabi idan mun kai ziyara gare shi mu ladabi wajen bayyanar da sifofinsa mu ladabi ya zama muna jin girma da girmamawa da kima da daraja a cikin zukatanmu game da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam wannan shine babban darasin da zamu koya karkashin waɗannan ayoyi daga na 1 zuwa na 5 cewa girmama Allah girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya ga Allah biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rashin gabatar da duk wani abu na addini wanda Allah bai zo da shi ba ko manzon Allah bai ci aiwatar da wannan abin ba wannan shine abin da zamu koya a cikin darasi na farko daga cikin waɗannan ayoyi guda biyar darasi na biyu shi kuma ya fara tun daga aya ta 6 zuwa aya ta 8 ayoyi guda biyu wani irin durus zamu koya karkashin waɗannan ayoyi din abin da zamu koya shine taka tsantsan akan jin labari taka tsantsan akan labaran da suke zo mana akan abin da ake faɗa mana na labarai mun san yana daga cikin abin da ya jefa wannan ƙasa ta mu a yanzu a halin da ake ciki na bala'i da masifa shine yaɗa jita-jita da yaɗa labarin ƙarya yanzu zaka ga an hargitsa al'umma ta hanyar social media wani zai yi rubutu na ƙarya ya san ƙarya yake kuma ya yi roƙa ya ce da Allah ya share ɗin wannan labarin kaga ana ta yaɗa labarin ƙarya inda zaka bi diddigin labarin sai ga duk ƙarya ne amma ya tada hankalin mutane ya sa an yi rigima ya sa an yi faɗa ya sa an yi gaba ya sa an yi kashe-kashe wani ma ya raba zumunci ya raba ƴan uwantaka alhalin kuma duk an gina wannan abu akan ƙarya to sai wannan sura take karantar da mu hanyoyin da zamu magance fadawa cikin irin waɗannan matsaloli na irin labarai da suke zo mana mu karɓe su mu yaɗa su ba tare da mun tabbatar da gaskiyarsu ba ba tare da mun tabbatar da ingancinsu ba ka san waɗansu daga cikinmu ba su da aiki su yaɗa labari wani a rayuwarsa Allah yake ji labari kawai ya yaɗa ko ƙarya ne ko ba ƙarya ba ne shi dai ya samu sabon labari shi dai ya ji sabon abu haka zai biya ta yaɗawa ba tare da ya yi bincike ya tabbatar da gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne wannan labari to sai Allah yake gaya mana ya ayyuhal ladhina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimina wa'lamu anna fikum rasulallah law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la'anittum Allah yace ya ku masu imani in ja'akum fasiqun bi naba'in idan wani fasiki ya zo muku da labari idan wani mutum ya kawo maka labari fatabayyanu a wata riwaya da fatatabbatu ku bincika ku tabbatar da gaskiyar wannan labarin ku tabbatar da wannan labarin gaskiya ne kafin ku fara yaɗawa kafin ku fara faɗa wannan ita ce ka'idar da Allah maɗaukakin sarki ya ba mu duk wanda ya baka labari ko wane ne kayi bincike ka tabbatar da wannan labarin gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne kar a baka labari kawai ka fara yaɗawa Allah ya ce an tusibu qauman bi jahala za ku iya cutar da wasu akan jahilci za ku iya cutar da wasu akan rashin sani haka kawai an baka labarin wane yayi kaza wane yayi kaza baka bincika ba baka sani ba kawai sai ka ɗauka wannan abin gaskiya ne ka ɗauki mataki akan sa na rashin mutunci na wulaƙanci na aibantawa ko na ƙauracewa ko na daina kulawa ko na daina taimako ko na daina ɗaukar ɗawainiya da kake masa sakamakon wani labari da aka baka akan shi sai Allah ya ce to ku yi bincike ku tabbatar wannan ƙa'ida ce daga cikin ƙa'idojin mu'amala da zamantakewa ga mutane domin za a baka labari za a kawo maka labari to Allah ya ce ka yi bincike ka tabbatar da gaskiya ne ko ba gaskiya ba shi yasa maza Allah yake cewa kafa bil mar'i kadiban an yuhaddisa bi kulli ma sami mutum ya isa ya zama cikakken maƙaryaci shine wanda zai bada labarin duk abin da ya ji a ce kai duk abin da ka ji sai ka faɗa ba za ka bincika ba ba za ka tabbatar ba ke duk abin da kika ji a rayuwarki sai kin faɗa ba bincike ba tabbatarwa ba bibiya to wannan sai ke dinga cutar da al'umma ba tare da kima kin san me ke faruwa ba to da haka yana da kyau wannan ka'ida da Allah maɗaukakin sarki ya mu kula da ita taka tsantsan wajen shiga cikin mutuncin mutane ko wajen taɓa mutuncin mutane ko wajen yaɗa aibin mutane kuma akan ƙarya ba akan gaskiya ba saboda ɓatanci ko saboda neman suna ko saboda kai ka ɗaukaka ko saboda a san ka san wani abu ko saboda ka ɓata shi wannan ba daidai ba ne ka sani in ka zama haka Allah maɗaukakin sarki ba zai ƙyale ka ba za ka yi ta cutar da mutane ba ka sani ba kuma ƙarshe ka waye gari cikin nadama domin idan ka mutu haka bai yafe maka ba za ka yi nadama ranar tashin alƙiyama ko kuma idan ya tabbata daga baya wannan labarin ƙarya ne za ka shiga cikin damuwa saboda ka ɓata shi ka aibanta shi ka ci masa mutunci
kuma ba lalle bane ka iya wanke shi kamar yadda ka bata shi. Shi yasa yana da kyau mu kula da wannan ka'ida wanda Allah madaukakin sarki ya bamu wajen jin kowanne irin labari kafin a yada ko kafin a sanar da wani. Wannan yana daga cikin darasin da zamu koya karkashin a cikin wannan sura mai albarka. Darasi na uku, saboda yanayin lokaci, darasi ne daga aya ta 9 zuwa aya ta 10. Aya ta 9 zuwa ainihin wato aya ta 10. Wannan darasin kusan shi ne jigo na darussan duk wannan sura da zamu karanta, wanda da za mu kiyaye darasin da ke karkashin wannan aya, wallahi da mun zauna da junanmu lafiya, da mun samu ci gaba a cikin rayuwarmu, da mun samu matsayi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya ce innamal mu'minuna ikhwa, mu'minai ƴan uwan juna ne, mu'minai ƴan uwan juna ne. Duk inda musulmi yake ɗan uwanka ne, duk inda mu'mini yake ɗan uwanka ne. Ya kamata ka fahimci haka, mu san cewa mu ƴan uwan juna ne, ba abokan gaba bane, ba abokan ƙiyayya bane, ba abokan rigima bane. To amma abin takaici, yanzu rayuwar tamu ba haka take ba. Yanzu ba maganar wai ƴan uwantaka ta imani ba, zaka samu waɗansu ƴan uwa ne musulmai ne muminai ne, uwa ɗaya uba ɗaya amma ana ga maciji ana gaba, waɗansu ubansu ɗaya amma gaba suke kuma duk musulmai ne, waɗansu dangi ne amma ba sa ga maciji, kuma abin takaici ka same su masu hankali ne masu tunani ne amma gaba suke yi, ƙiyayya suke, kowa ji yake kamar ya kashe kowa. Wata baiwar Allah shekaran jiya ta bugo waya take min tambaya, tana kuka tace malam ni na rasa mene wa ƴan uwana a rayuwata. Nace me ke faruwa? Tace malam da yayata wacce muke uwa ɗaya uba ɗaya, da ƙanwata wacce take uwa ɗaya uba ɗaya, da babbar yayanmu, tace malam sun sa na a gaba in banda batanci da rashin mutunci ba abin da suke yi. Nace to me yasa? Tace wallahi malam kawai saboda Allah ya bani miji mutumin kirki mai arziki zan yi aure, su kuma dabba su yi aure ba, shi yasa kullum sai batanci a zage ni a gaya min magana a yi min ƙarya a min sharri, kuma dukkaninsu musulmai ne. Amma saboda Allah ya mata wata ni'ima ta musamman shikenan suka sata a gaba. To irin wannan yana nan da yawa a cikinmu, ƴan uwa ne, uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya, musulmai ne muminai, amma da zaran Allah ya wani ni'ima sai ga wani yana ƙoƙarin ya ga ya za a yi ya taɗiye shi, ya za a yi ya ga bayansa, ya za a yi ya samu matsala, ya za a yi ya jefa cikin matsala, ko ta hanyar ƙarya, ko ta hanyar sharri, ko ta hanyar ƙage, ko ta hanyar yarfe, ko ta hanyar cin mutunci, wani ma ta hanyar asiri. Saboda kawai me? Saboda wani Allah ya masa ni'ima, ko ta duniya, ko ta addini, ko ta taimako, ko ta ɗaukaka, ko ta wani matsayi. Shikenan sai ɗan uwansa musulmai muminai su saka shi a gaba sai sun ga bayan shi. Wannan aya tana nuna mana cewa mu sani fa Allah ya ce innamal mu'minuna ikhwa, mu ƴan uwan juna ne, ƴan uwa ne. Al muslimu akhul muslim, maza Allah ya ce musulmi ɗan uwan musulmi ne. Musulmi ba zai zalunci musulmi ɗan uwansa ba, musulmi ba zai wulaƙanta musulmi ɗan uwansa ba, musulmi ba zai ci mutunci musulmi ɗan uwansa ba, musulmi ba zai ɓata musulmi ɗan uwansa ba. Wa kunu ibadallahi ikhwana, maza Allah ya ce ku zama bayin Allah ƴan uwa. Innamal mu'minuna ikhwa, Allah ya ce muminai ƴan uwan juna ne. Wannan ƴan uwantaka da Allah madaukakin sarki ya ɗaura mana ita, mu tsaya mu ji tsoron Allah, mu riƙe ta, mu taimaki junanmu a kanta. Mu sani rayuwa Allah madaukakin sarki bai raba rayuwa daidai ba, dole ne sai Allah ya yi wa wani ni'ima fiye da kai, dole ne sai Allah ya ɗaukaka wasu fiye da ke, kai ma sai Allah ya ɗaukaka ka fiye da wani, ke ma sai Allah ya ɗaukaka ki fiye da wata. Mu daina jin zafi ko haushi ko baƙin ciki ko ƙeta don Allah ya ɗaga wani a cikinmu da wata ni'ima da Allah maɗaukin sarki ya masa. Sai mu rasa wannan ƴan uwantaka wanda Allah maɗaukin sarki ya ambata mana. Allah ya ce fa aslihu baina akhawaykum, ku sulhunta tsakanin ƴan uwanku, duk lokacin da aka samu sabani mu tsaya mu zauna mu ga me ya kawo sabanin wanda mataki zamu dauka mu kawo da wannan sabanin dan mu ci gaba da zama ƴan uwa kamar yanda Allah madaukakin sarki ya kira mu ƴan uwa wannan shine darasin da wannan aya take koya mana cewa mu sani mu ƴan uwan juna ne mu zauna akan wannan ƴan uwantaka sannan duk abin da ya taso mu tsaya mu zama masu sulhun ta tsakanin mu sannan kar mu zama waɗanda ba ma sulhuntuwa idan an mana sulhu ya zama mun dauke sifa idza khasama faja cewa in an samu matsala kai ba za ka yadda a sulhunta ko ba haka nan za ka tsaya ai ta rigima ai ta gaba har abada wannan baya daga cikin sifar mutumin kirki sifa ta gaba a gurguje shine sifa ta hudu kenan karkashin aya ta 11 wannan ayar ita ma tana wannan abinda zamu koya karkashin wannan darasin shine kaurace wa duk abinda muka san zai iya kawo matsala tsakanin mu menene abinda muka san zai iya kawo matsala tsakanin mu shine jefa wa juna wani abu na izgilanci duk musulmi mutumin kirki baya san izgilanci baya san aibantawa baya san batanci baya san cimutunci shi yasa Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la yaskhar qaumun min qaumin kar waɗansu jama'a su rinka waɗansu jama'a izgilanci me yake kawo izgilanci a cikin al'umma shine fifiko da daraja da Allah ya wasu kana ganin kai mai ilimi ne kafuwa na ilimi wani jahili ne to sai ka rinka masa izgilanci kai mai arziki ne wani talaka ne sai ka rinka masa izgilanci kai dan birni ne wani dan ƙauye ne sai ka rinka masa izgilanci a'a kai wayayye ne wani bagidaje ne sai ka rinka masa izgilanci kai ka taka wani matsayi wani bai taka ba sai ka rinka masa izgilanci to Allah madaukakin sarki ya hana mu wannan domin duk wannan dama da ka samu Allah ne ya kai ka idan Allah ya so sai ya ajje ka shi ma ya zo ya kai shi shi yasa manzon Allah yake cewa idan Allah ya jarrabi dan uwanka da wani abu kar ka aibanta shi idan ka aibanta shi ka sani Allah zai iya bashi lafiya kai kuma Allah ya jarrabe ka da wannan abin dole ne da kiyaye shi yasa Allah ya ce kar wasu jama'a su yi wa waɗansu jama'a izgilanci Allah ya ce asa an ya kono khairan minhum za su iya zama sun fi su alkhairi maybe sun fi su alkhairi a wajen Allah wannan wanda kake batawa ko kake ci masa mutunci ko kake aibanta shi maybe ya fi ka matsayi da daraja da girma a wajen Allah ko kuma ta iyawa kafin ku bar duniya a waye gari ya fi ka kai da kake ganin ka taka wani matsayi ko ke da kake ganin kin taka wani matsayi Allah ya dawo da ke baya shi kuma Allah ya kai shi Allah ya ce wala nisa'un min nisa haka nan mata ma karshe mata ƴan uwansu izgilanci asa an yakunu khairan minhun ne bi waɗanda ake wa izgilancin sun fi alkhairi daga masu izgilancin a wajen Allah subhanahu wataala so da haka mu ji tsoron Allah subhanahu wataala mu kama bakunan mu daga aibanta mutane wannan yana daga cikin babban darasi da zamu koya wanda yake koya mana zamantakewa ta rayuwa da kuma nisantar duk abin da zai cutar da tsakanin mu darasi na gaba na biyar daga cikin da zamu iya fa'idanta karkashin aya ta 12 shine nisantar mummunan zato da kauracewa gulma da bin kwakwafi da diddigi don a gano laifin mutum wannan aya tana karantar da waɗannan abubuwa guda uku mu kauracewa mummunan zato mu dinga kyautata wa junanmu zato kuma yana daga cikin abin da yake kawo mummunan zato shine wancan darasin da muka fara faɗa na farko ko kuma na biyu ko na uku shine rashin bincike idan an baka labari haka kawai ka dinga yi wa wani zato kana tunanin wani ba mutumin kirki ba ne ai wani mutumin banza ne ai wani kaza kaza ne wannan ba daidai ba ne ko kuma ya zama kina munana wa ƴar uwarki zato kina tunanin ai wancan kaza ce ai wancan tana kaza wannan ma ba daidai ba ne shi yasa Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu jitanibu kathiran min adh-dhann Allah ya ce inna ba'da adh-dhanni ithm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da wannan sune abu uku wanda wannan aya ta hana mu mu daina yi wa junan mu munan zato mu daina yi wa junan mu gulma giba manzo aka tambaye manzo Allah menene giba maza Allah ya ce zikru akaka bima yakra shine ka dinga ambatan dan uwanka da abin da yake ki maza Allah ya ce la yadkhulul jannata attat jinni annamimi bai gulma yaje ya fadi maganar wannan ya fadi maganar wa wannan saboda haifar da batanci tsakaninsu wannan ba zai shiga aljanna ba Allah ya ce la yaghtab ba'dukum ba'dha kar sashen ku su dinga yi wa sashe giba suna gulma da su suna fadan waɗansu manganu dan su hada tsakaninsu wannan haramun ne sannan Allah ya ce wala tajassasu mu je da bibiya muna bin kwakwafi wai dan mu gano wani me yake ciki mu sani wannan haramun ne ba daidai bane bibiyar mutum da bin kwakwafi dan a gano laifinsa ba daidai bane ba wanda za a bibiye shi wanda ba za a gano laifinsa ba haka kawai ka sa mutum a gaba kai ta bincikensa dan ka gano wani hali yake ciki me yake yi wannan haramun ne duk wadannan yana daga cikin abin da yake kawo matsala a cikin ainihin wato al'umma darasi na gaba darasi na shida daga cikin abin da wannan sura take karantar da mu a gurguje shine sanin asalinmu kowa ya san asalinsa me yasa aka gaya mana asalinmu dan kar wani wani alfahari asalinmu ɗaya ne babanmu annabi adam babanmu hawwa shi yasa yanayin halitta ko arziki ko zamantakewa ko girma ko shekaru wannan ba za ta sa wani wani alfahari ba Allah ya ce ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu Allah ya ce ni na halice ku maza da mata muka sanya ku ka zama jama'a ku kuma ka zama kabilu daban-daban me yasa aka sa muka zama al'umma ko jama'a kabilu daban-daban wannan kabilar Hausawa wannan Yarbawa wannan Fulani wannan Inyamuri wannan kaza ba wai dan in yi alfahari da kabilata ba ba wai dan kai alfahari da kabilarka ba ba wai dan kai alfahari da kabilarta ba Allah ce li ta'arafu kawai dan mu san juna mu san yaranmu mu san asalinmu mu san garinmu mu san gidajenmu mu san yan uwanmu amma ta ina ake samu fifiko a wajen Allah ba ta bangaren halitta ba ba ta bangaren kabila ba ba ta bangaren zamantakewa ba ba ta bangaren matsayi ba ba ta bangaren arziki ba Allah ya ce inna akramakum indallahi atqakum inda ake samun fifiko shine duk wanda yafi ka tsoron Allah koda kabilarsa ba asali bace to yafi ka a wajen Allah koda kai dan gidan wane ne wane da kake gani in yafi ka tsoron Allah yafi ka a wajen Allah mukalli Bilal ibn Rabah baki ne dan Afirka ne dan Habasha ne amma yafi Bakuranshi Bahashimi kanin mahaifin manzon Allah daraja a wajen Allah yafi Abu Lahab Abu Lahab dan uwan mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne kuma Bakuranshi ne Bahashimi ne amma wannan abin bai amfana da shi komai a wajen Allah ba Bilal baki ne dan Afirka ne dan Habasha ne amma yafi Abu Lahab girma da matsayi a wajen Allah me yasa saboda yafi shi tsoron Allah inna akramakum indallahi atqakum kina la fadla bayna al-arab wal al-ajam ba magana wani fifiko ai ni dan wane ne ai ni dan gari kaza ne ai ni dan kabila kaza ne duk wannan ba zai kai ka ba abinda zai kai ka shine aikin ka man tabaqqa bihi amalu lam yusr bihi nasabuhu duk wanda aikin sa ya mai da shi baya to dangantaka ba za ta kai shi ba shi sa ya ba mu Allah ya ba mu wannan kaidar inna akramakum indallahi atqakum abu na karshe a gurguje saboda lokaci darasi na ƙarshe wanda za mu iya koya shine daga aya ta 14 zuwa aya ta 18 waɗannan ayu guda hudu suna karantar da mu menene musulunci menene imani da kuma tasirin musulunci da tasirin imani qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum wannan aya tana nuna mana kenan akwai bambanci tsakanin musulunci da imani malamai suna cewa kalmomi guda biyu ne idan suka haɗu a guri ɗaya kowace sai ta ɗauki ma'ana daban-daban idan ɗaya ta zo daban sai ta ɗauki ma'ana ɗayar duk inda aka ce wala tamutunna illa wa antum muslimuna kar ku mutu sai kuna musulmi ana nufin hadda mu'minai inda aka ce innamal mu'minuna ana nufin hadda musulmai amma da aka ce qalatul a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna sai zama imani daban musulunci abinda ake nufi da musulunci a nan wasu malaman suke cewa shi ne wanda yake aikata abubuwa na zahiri abinda Allah ya umarce shi amma na baɗini yakan ƙaurace wasu abubuwa suka ce a musulmi shine wanda yake aikata dai wasu daga cikin manyan laifuffuka amma yayi imani da Allah madaukakin sarki yayi imani da manzon sallallahu alaihi wasallam mumini shine wanda yake kaulacewa manyan laifuffuka kuma yana mai imani da Allah yana mai imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma mataki na farko shine mataki na musulunci mataki na biyu shine matakin imani duk wani mumini musulmi ne amma ba kowane musulmi yake zama mumini ba domin duk musulmin da yake aikata manyan laifuka yana shan giya yana zina yana caca yana neman mata yana neman maza suka ce wannan musulmi ne amma ba mumini bane mumini shine mai nisantar manyan laifuka to mu yi kokari mu zama masu imani din dan mu taka wannan mataki wanda Allah madaukakin sarki ya fuso shine mataki na imani shine mu kaurace duk waɗansu manyan laifuka wanda Allah madaukakin sarki ya hana dan mu samu matsayi na imani a wajen Allah subhanahu wataala dan mu ƙara samu kusanci zuwa ga Allah to tun da za aka nuna mun lokaci yayi kamar yanda na faɗa wannan sura an ana so a faɗi abinda ke cikin ta sai dai ayi daura kalla ayi sati dai ana karantawa amma ina ganin nayi a gurguje na ciro abubuwan da za mu iya fa'idantuwa da abubuwan da muka koya da abin lura a cikin wannan sura ta suratul hujurat abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu ladar abinda muka kuskure ubangiji Allah ya gafarta mana wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.